Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin, 5 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Alheri da kanan labarai.
Baba, ƴan bindiga sun yi garkuwa da waɗansu mutane 19 bayan sun kai hari a wani masallaci da ke arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda ƴan sanda suka bayyana. Shugabannin kasashen yammacin Afirka sun ce za su kafa wata tawagar wanzar da zaman lafiya ta shiya da nufin taimakawa kasashen da ke fama da matsalolin tsaro. Kana sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Lahadi cewa takunkumin da kasashen yammaci suka kakaba wa Rasha na ƙara tasiri kowace rana.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji tattaunawar da muka yi da ɗan takarar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso, wanda ya kammala ziyara a nan Amurka.
Kuma ko a haka muka tsaya mu mun kai ga nasara, girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye. To mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan, sai mu gode wa Allah.
Manyan kwamandojin sojojin Najeriya kuna gudanar da taro a birnin Sokoto akan sake duban yadda za su tinkari matsalar tsaro a Najeriya.
Mu gani a ƙasa cewa jami'an tsaronmu sun fito da wasu hanyoyin sabbi, sannan kuma a nuna mana cewa zaɓe da za a yi nan ba zai wargaza ƙasar nan ba.
Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger Najeriya ta tabbatar da sake tsugunar da mutane da 'yan bindiga suka yi sadadin barin mahallansu. Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wadda Sarfila Hashim Gumar zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantowa Alheri Grace Abdu. ƴan bindiga sun yi garkuwa da waɗansu mutane 19 bayan sun kai hari a wani masallaci da ke arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda 'yan sanda suka bayyana jiya Lahadi. Maharan sun kai hari a masallacin da ke ƙauyen Mai Gamji a jihar Katsina lokacin sallar Lisha ranar Asabar. Suka yi garkuwa da mutane bayan da suka buɗe wuta suka jiwa limamin masallacin da kuma wani mutum rauni. Bisa ga cewar Gambo Isa, kakakin rundunar 'yan sanda a jihar, ya bayyana cewa an yi wa mutanen biyu da suka ji rauni jinya a asibiti. Ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun addabi jihohin arewa maso yammaci da kuma tsakiyar ƙasar, inda suke wawashe ƙaddarori da sace dabbobi su kuma yi garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa, yayin da suke ƙone gidajen jama'a bayan sun wawashe sun kwashi ganima. Watan da ya gabata, 'yan bindiga sun kashe mutane 15 suka kuma jiwa da dama rauni a waɗansu hare-hare da suka kai a ƙauyukan jihar Kaduna da ke makwabta, bisa ga cewar hukumomi. Shugabannin kasashen yammacin Afirka sun faɗa jiya Lahadi cewa za su kafa wata tawagar wanzar da zaman lafiya ta shiya da nufin taimakawa kasashen da ke ƙungiyar shawo kan matsalolin tsaro da kuma maida doka da oda a yankin da ya fama da juyin mulki a cikin shekaru 2 da suka shige. Kasashen yammacin Afirka ta tsakiya sun yi ƙoƙarin daidaita lamura kasashen da suka yi ƙaurin suna da yawan juyin mulki, sai dai kungiyar ta ECOWAS tana bukata su ƙara ƙoƙari wajen ƙara ƙarfin gwamnatocin da aka kafa bisa tsarin demokuraɗiyya da ke kungiyar. Kungiyar ECOWAS ba ta yi ƙarin haske akan yadda za a kafa rundunar ba, sai dai ta ce manyan jami'an tsaro za su gana wata mai zuwa domin shata tsarin aikin rundunar. Shugabannin kungiyar ta ECOWAS sun kuma bayyana damuwa dangane da ci gaba da ɗaure sojojin ƙasar Ivory Coast 46 a Mali. Suka kuma yi kira ga hukumomin Mali su saki sojojin kafin ƙarshen wannan shekarar. Dangane da ƙasar Gini kuma, shugabannin sun yi kira ga hukumomin soji su tattauna ba tare da ɓata lokaci ba da dukkan ɓangarori da suka haɗa da jam'iyyun siyasa da kuma 'yan siyasan. Suka kuma nuna matuƙar damuwa dangane da matsalar tsaro a Burkina Faso, inda aka yi juyin mulki a watan Oktoba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Lahadi cewa takunkumin da kasashen yammaci suka kakaba wa Rasha na ƙara tasiri kowace rana, lamarin da ya sa yake ƙara zama da wuya ƙasar ta iya samun makaman ci gaba da yaƙi a Ukraine. Blinken ya ce shingen cinikayya da Amurka da abokan ƙawancenta suka kafa ya sa Rasha ta kasa sayan kayan aikin da take buƙata domin kera ƙarin makamai da za ta maye gurbin waɗanda aka lalata a bakin daga a Ukraine, ko kuma waɗanda aka tilasta wa dakarun na Moscow gudu su bari sakamakon matsin lamba da suka fuskanta daga Ukraine. Jami'in diplomasiyya ya shaida wa shirin tashar talabijin ta CNN State of the Union cewa yakin yana ƙara tsada kullum, nawayar tana ƙara yawa, kana tana ƙara yi wa Rasha yawa a kowace rana. Ya ce abokan kawancen ƙasashen yammaci suna neman hanyoyin ƙara tsaurin takunkumin da nufin yi wa tattalin arzikin ƙasar Rasha da kuma yakin da take yi zagon ƙasa. Blinken ya zargi Rasha da ƙoƙarin ƙuntatawa jama'a a lokacin hunturu ta wajen zafafa kai hare-hare a 'yan makonnin nan. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Dan takarar jam'iyyar NNPP a babban zaben Najeriya da ke tafe, Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya ce jam'iyyarsa ta yi ƙarfi har tana gogayya da PDP da APC. Dan takarar da ya kammala rangadi a kasashen Faransa da Amurka bisa gayyatar da mahukuntan kasashen suka masa, ya ce sun yi tattaunawa da kasashen akan batutuwa masu muhimmanci a fannin mulki da kuma ci gaba. Ga dai tattaunawarsa da abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe.
Mushi mitin din dai kashi-kashi ne a gurare daban-daban. Akwai wannan gurin da ake cewa farin gida White House kenan, inda shugaban kasa yake, kuma lokacin da muka zo ma muka yi sa'a shugaban na Faransa shi ma yana nan a cikin wannan gida. Kuma bayan wannan mun tattauna da shugabanni na sassa daban-daban a wajen wannan gida, kuma duka dai akan abin da yake ya shafi harkokin da suka shafi mulki da abin da yake ya shafi tsaro, abin da yake ya shafi harkokin ilimi da sauran abubuwa dai waɗanda suke muhimmai, musamman kuma yanda ake sa ran za a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya wanda ya ci zaɓe a bashi a zauna, kamar yanda aka yi canjin gwamnati shekara ta 2015 a Najeriya. Wannan an tattauna kuma sun ba da alkawarin nan a Amurka za su ba da gudunmawa musamman a wajen hukumar zaɓe da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan a Najeriya.
To, yawwa, akwai masu hasashe sun yi hasashen cewa a cikin 'yan takarkarin da ake da su wanda suke takarar shugaban ƙasa ana ganin babu wanda zai samu kaso 25 a duka. Wato, kamar yadda hukumar zaɓe ta tsara na cewa sai ka samu kaso 25 na jihohi 24, wato 2-3, sannan kuma ka samu yawan ƙuri'u sannan za ka lashe zaɓe. Sun yi hasashen cewa suna ganin babu wanda zai kai gaci har sai an tafi zagaye na biyu. Ban sani ba ko akwai wani shiri na yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya a cikin waɗannan manyan jam'iyyu da suke takara.
To, haka dai ainihin suke faɗa, kuma haka ma waɗansu mutane suke faɗa, kuma mu muna jin su, kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara. Girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba za su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye. To, mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan, sai mu gode wa Allah. Kuma mu a jam'iyyar NNPP za mu iya yarda da su a yau, amma in Allah ya yarda ka rubuta, kuma ina fatan jama'a su rubuta irin yadda muke samun ci gaba. Kullum muna samun nasara saboda kullum su rushewa suke yi, saboda shekarun nan 16 da suka yi na PDP da shekara 8 ɗin nan na APC shekara 24, wannan shekaru su ne manya-manyan matsalolin Najeriya da muka ciki a halin yanzu. Saboda haka kullum kwanan duniya ƙasa suke yi, kullum kwanan duniya nasara muke samu. Saboda haka muna sa ran Allah da a cikin watannin nan kusan 3 daga nan zuwa 25 ga watan 2, in Allah ya yarda, za ka ce na faɗa maka, wannan jam'iyyar tamu ta NNPP wacce take kwata-kwata yanzu shekararta muka iya cewa 8, watanta 8, amma yanzu gashi ta zo kafada da kafada da wa'annan tsofaffin da suka ruguza mana ƙasa.
Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ɗan takarar jam'iyyar NNPP kenan a tattaunawarsa da Baballe. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga alheri da ci gaban labaran duniya.
Shan kashi da kasar Senegal ta yi a hannun Ingila jiya Lahadi ya dishe begen da Afirka ke yi na cin kofin a gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a Qatar. Sai dai 'yan tirani da ke aiki a kasar waɗanda suke kallon gasar a wani wuri na musamman da aka gina domin 'yan kallo. Har yanzu suna hankoron samun alheri mafi girma, wato ci gaba da aiki a kasar bayan an kammala gasar. Da doke Senegal da aka yi da ci uku da nema a filin wasan Albayat ya zama kenan Morocco ce kasa ɗaya tilo ta nahiyar Afirka da ta rage a gasar. Sai dai a wani gari da ke tazara kilomita 60 da filin wasan, waɗansu 'yan Afirka magoya bayan 'yan wasa suna hangen wani alheri da ka iya biyo bayan wannan gasa. Qatar ta fuskanci suka mai zafi daga kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama sabili da rashin kyautatawa ma'aikata waɗanda galibi 'yan tirani ne. Ma'aikatan da dama suna dogaro ga waɗanda suka ɗauke su aiki su ƙyale su ci gaba da zama a Qatar, kuma burinsu shi ne su ci gaba da yin aiki a wannan ƙasa.
A gaida Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yanzu haka dai baki ɗaya manya-manyan kwamandojin rundunonin sojan Najeriya sun hallara a birnin Sokoto, inda an jima kaɗan babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasar zai jagoranci wani babban taro na sake nazarin yadda mayakan za su tunkari ƙalubalen tsaro a sassa na ƙasar. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
The Chief of Army Staff Annual Conference review ongoing operational engagements of the Nigerian.
Mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Clement Nwachukwu ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani akan babban taron da baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin Najeriya suka fara a birnin Sokoto karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshinsu Lieutenant General Faruk Yahaya. Taron wanda zai sake bitar tsarin irin yadda ake tunkarar kalubalen tsaro a baki ɗayan Najeriya, kazalika zai kuma baiwa sojojin damar ɗaukar sabbin matakai da ka iya kaiwa da samun nasarar da suke hankoro a daidai lokacin da babban hafsan mayakan Najeriya Faruk Yahaya zai ganawar keke da keke da manyan kwamandojin rundunoni daban-daban na mayakan kasar da kuma sauran kwamandojin da ke jagorantar fafatawar da mayakan ke yi a sassa daban-daban na Najeriya.
On enhancing Nigerian Army activities and operations.
To ko me masana ke fatan ganin ya fito a wannan taro? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wani mai sharhi ne a Najeriya.
Abinda zamu so mu ga ya fito a wannan taro shine sabon tsari da zai dakile waɗannan matsaloli da ke addaban mutane. Ki da irin waɗannan abubuwa ba ku fitowa zaka yi ka nuna ga yadda zaka yi ba, amma a kwantar mana da hankali kuma mu gani a ƙasa cewa jami'an tsaron mu sun fito da wasu hanyoyi sabbi, sannan kuma a nuna mana cewa zabe da za a yi nan ba zai wargaza ƙasar nan ba. Akwai wasu da suke ga dole ne su ci, in ba su suka ci ba ba za a zauna lafiya ba.
Honorable Kabiru Garba wakili ne a majalisar dokokin jihar Sokoto, mai wakiltar mazabar gada ta gabas a gabashin Sokoton da ke fama da ja'ibar 'yan bindiga daɗi.
Abinda kamata su mai da hankali a kansu shine a zamansu na sojojin Najeriya waɗanda Allah ya ba haƙƙi domin kariyar rayuwar al'umma da dukiyoyinsu, to su sake tunanin ya aka ba su training na zamansu na sojoji, saboda 'yan kaddiba yanayin abubuwan da ke kawo matsala yanzu kamar aikin na soja yana da matsala ba irin can farko yanda yake ba. Kaga wannan dole sai sun sake tsaya sun yi tunani akan soja, soja ne ko ina a duniya kuna da ƙware wanda za su iya tunkara kowane irin dan ta'adda, amma da hankali a ga cewa ya za a yi a samun musu kayan yaƙi su kuma su tunkari wannan ta'addancin da ake domin a samu nasara. Sai abu na biyu, yana da kyau muna da uwayen ƙasa, uwayen ƙasar nan da muke da su a saka su cikin wannan taron domin wannan zai ƙara ba da taimako sosai ga samun nasara.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan taro zai yi a kokarin da sojojin ke yi domin tabbatar da tsaro a cikin gida. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ba da tabbacin sake sugunar da mutanen da tashin hankalin 'yan bindiga ya raba su da mahallansu a jihar. Bayanai dai sun tabbatar da cewa akwai ɗaruruwan mutane da suka bar garuruwansu saboda tashin hankalin 'yan fashin daji masu satar mutane domin samun kuɗin fansa. A lokacin da yake jawabi a wurin bikin bada sanda ga sabon sarkin Kagara, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce za su ci gaba da baiwa jami'an tsaro goyon baya. Ga jawabin nasa a cikin rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Saboda nan da lokaci kaɗan in Allah ya yarda komai zai koma daidai a ƙasar Kagara, mutane za su koma gidajensu, za su koma gonakinsu, arzikin ƙasa kuma zai dawo insha Allah.
A nashi gefen sabon sarkin na Kagara da ta sha fama da wannan tashin hankali na 'yan bindiga, Alhaji Ahmad Garba Attahiru na biyu ya ce matsalar rashin tsaron ya durƙusar da tattalin arzikin yankin. A saboda haka suna buƙatar gwamnati da ta sake duba yankin da idan basira.
Muna miƙa ƙoƙon barin wannan masarauta da mai girma gwamna da ya sake ƙara dantsen shi domin farfaɗo da tattalin arzikin wannan masarauta.
Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin 'yan masarautar ta Kagara, musamman akan ci gaba da aka samu ta fuskar tsaron, wanda ya ba da dama aka gudanar da wannan taro na ba da sandar.
Sunana Muhammadu Shahabuddin Isa, ni ne tafi da Kagara. Lallai kam ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Wanga kasan ta ga iftila'i iri-iri na rashin tsaro, musamman ma sha'anin mutane ga masu aiki da bindiga. Amma Allah da ikonsa da addu'a da jajircewar shugabanni, wallahi abubuwan yanzu an samu sauƙin su kwarai da gaske.
Sunana Ibrahim Ahmed Ushama, sarkin yakin Kagara. Yanzu ana bukun kuna a Kagara daura aure suna da duk wani irin taro da kake da to ana yi sai sa kuma wannan taro na ba sarki sanda aka samu yin shi.
Shi ma dai shugaban karamar hukumar Rafi Alhaji Ismaila Modibbo yayi karin haske akan bakar ukubar da suka sha daga hannun waɗannan mahara.
Wannan yanki namu an kai lokacin da bilahil azim magidanta ma wasu suka manta su maza ne sai in sun je bitsari saboda yawan tashin hankali da mutanen nan suka addakai. An kai lokacin da in ka fita ka je mena headquarter da ka ce zaka je Kagara, mutane zaka ga suna gaisuwa da kai ne kawai kaman suna ganin kai ka riga ka ma tafi kenan.
A yanzu dai gwamnatin ta sha alwashin maida hankali wajen yaki da muggan mutanen nan da ake kira informa, masu bayyana wa 'yan bindiga bayanan sirrin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta ta bangaren gado, aikin gwamnati da ma waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. Hakanan shirin na duba batutuwan kare haƙƙin ɗan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa. A yau za mu duba ƙorafin ma'aikatan hukumar wutar lantarki a Najeriya kan zargin zamban cikin aminci. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin zai shiga hukumar samar da wutar lantarki ne ta Najeriya TCN. Bayan duba batun tsafin ma'aikatan hukumar a tsohon hukumar PHCN da aka sallama daga aiki tun shekarar 2013 ba tare da biyan haƙƙoƙi da dama ba, ma'aikatan hukumar sun rubuta ƙorafi da shirin nan ya samu kwafi kan zargin ɗaya daga manajojin hukumar mai kula da sashen ayyuka, injiniya Joseph Turum Almajiri, da neman bin ta bayan gida wajen nemo ƙirƙiro muƙamin darakta mai cikakken iko na ayyuka da zai bashi damar ci gaba da aiki ba katsalandan. Ma'aikatan a ƙorafin da manyan jaridun Najeriya suka wallafa sun ce ƙirƙirar muƙamin ya yi hannun riga da dokar kafa hukumar ta 2005. Kazalika a takarda da ma'aikata masu ƙorafin suka damƙa hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC sun zargi injiniya Joseph Turoma da shirya horarwa ga ma'aikata ba tare da fiya koyon horon ba don rubda ciki kan kuɗin. Hakanan sun zarge shi da haɗa baki da wani kamfanin ƙasar China da bai kware ba wajen kwangilin layin wuta wanda ya taso daga Mando Kaduna zuwa Rimin Zakara a Kano, inda suka yi zargin an tsara ba da tukuicin dala miliyan 1.5 da hakan ya hana kamfanin Transtrail Lightning Limited samun aikin. Mun tuntuɓi injina Joseph Turoma wanda da farko ya amince zai martani kan zargin, amma daga bisani ya ci gaba da yin magana a lokuta daban-daban da aka tuntuɓe shi. Yana mai cewa babban daraktansa da ministan wuta ne za su kare shi ko sun san irin aikin da yake yi. Kazalika ya ce ba zai so yin magana ba kan mutanen da bai san ko su wane ne ba. Babban sakataren kungiyar kwadugo ta kamfanin TUC Kwamarin Nuhu Abayo Toro, wanda kungiyarsa ce ke kula da manyan ma'aikatan TCN, ya ce za su gudanar da bincike kan zargin kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa wajen ɗaukar matakin da ya dace ba.
To alhamdulillah kungiyar kwadago ta TUC a ƙarƙashin shugabancin Comrade Engineer Festus Osifo na farko tana tir da wannan yunkuri da wannan ma'aikaci na gwamnati yake kokarin yi ya mai da hannun agogo baya. Wannan ba daidai ba ne, zalunci ne, kuma kungiyar kwadago ta TUC za ta kalubalance shi har sai yanda ƙarfinmu ta ƙare, domin ba daidai ba ne ka yi kokarin canja salon tafiya a tsakiyar tafiya. Abu ne wanda ba za mu amince da ita ba, domin mun sani zahiri suna yi ne domin son zuciyarsu, suna kokarin tabbatar da wata ajenda ne nasu wanda ta saba wa ka'idan aiki a Najeriya gabaki daya. Saboda haka muna magana da kungiyarmu da take kulawa da ma'aikatan da TCN da kuma ma'aikatan wutar lantarki gabaki daya na Najeriya SAEC, da kuma muna tare da su 100% za mu tabbatar cewa wannan hanyar da shi wannan ma'aikaci yake kokarin dauka ba ta haifi da mai ido ba insha Allah.
Wato su ma'aikatan suna nuna kamar akwai matsaloli ma da suka shafi amfani da ofishi da shi wannan babban manaja na sashin ayyuka, wato shi Joseph Almajiri Chiroma yake yi, wanda ya shafi ko hulɗa da 'yan kwangila ko ƙara wasu abubuwa. Yanzu bayan nazarin waɗannan takardun, wani mataki za ku ɗauka?
To alhamdulillah mataki na farko shi ne za mu yi ƙoƙarin mu samu zama da shugabannin TCN ɗin ta kanta gabaki ɗaya, mu gwada musu cewa wannan yunkuri da shi wannan bawan Allah yake ƙoƙarin yi ba mu amince da shi ba, domin yunkuri ne da zai take haƙƙin wasu, da zai tabbatar da rashin adalci, da zai kuma jawo saɓani tsakanin ma'aikatan da kuma kungiya da mu mamu kungiyar kwadugo gabaki daya a Najeriya, domin kungiyar kwadugo kana sanar cewa an gina ta ne akan adalci, akan kare haƙƙi, kuma shi ne ummin aba'isin dalilin da yasa ba za mu yadda da wannan yunkuri na wannan ma'aikaci ba. Saboda haka za mu tunkare su, za mu zauna da su, mu gwada musu yanda aka yi kure kuma rashin gamsuwarmu da abin da yake yi da abin da kuma yake kokarin yi, kuma mu ba su wa'adi, mu ba su lokaci kalilan su tabbata sun gyara. In ba su gyara ba, ina so in tabbatar maka da cewa kungiyar kwadugo za ta ɗauki sauran mataki a kansu na tabbatar da cewa an yi adalci.
Kuma da Toro, mun ga sun rubuta ƙorafi zuwa ofishin ministan harkokin wutar lantarki, sannan kuma sun rubuta zuwa ga hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin ma'aikatan gwamnati ICPC, suna neman a dawo matakai, amma dai zuwa yanzu dai duk da ba a samu amsoshi na kai tsaye ba. Ya nuna ita kungiyar TUC za ta shigo cikin wannan al'amari domin ta bincika gaskiyar abubuwan da ke faruwa kenan.
Insha Allah za mu shigo, mun riga ma mun shiga dumu-dumu kamar ICPC da kai magana. Idan mu muka ba da ɗan lokaci muka su ma ba su yi komai ba, muna haƙƙi ne a kanmu na tabbatar da cewa su ma mun rubuta musu wasiƙa ko mun ziyarce su, mun ziyarci shugabansu, mu gwada masa cewa wannan ƙalubale ne kuma muna buƙatar a gaggauta tabbatar da cewa an bincika domin samun hanyoyi ko kuma tabbatar da cewa an yi adalci. Sannan ma'aikatan da kuma take kulawa da TCN, idan mun zauna da ita kanta TCN muka ga babu wani galaba da muka samu a tabbatar da cewa an yi adalci, ina so in tabbatarwa masu sauraro cewa hanyoyin bin kadin ma'aikatan TCN suna da yawa, kuma in Allah yarda za mu bi mu tabbatar da cewa an musu adalci, sannan wannan yunkuri da ake so a yi na zalunci bata tabbata ba a ma'aikatan TCN na Najeriya.
Kwamarannu a baya tore kenan, mun yi kokarin tuntuɓar ministan wuta injiniya Abubakar Aliyu, wanda aka tura korafin dan daukar mataki, amma bai amsa sakonmu ba zuwa fara wannan shiri. Hakanan shi ma daraktan ilmantarwa na hukumar yaki da cin hanci ta ma'aikatan gwamnati ICPC, Baba Ashir, ya ce ba sa sako-sako da irin wannan korafi. Yana mai shawartar ma'aikatan gwamnati su rika amfani da damar da hukumar ta bude ta tsegunta duk wani zargi na amundahana a asirce, dan daukar matakin da ya dace na rage mazambanta a tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya.
ICPC bisa dokan da ya kafa ICPC, muna kwadaita da jama'a cewa idan sun ga irin wannan hali na rashin gaskiya, to su garzaya su kai korafi wa hukumar ICPC ta yin amfani da kafofi da dama. Na ɗaya daga cikinsu lambar waya da zan bada yanzu, 0800-222-4272. Kalma guda 12 ne, ba kamar yadda muka saba ganin wato al'amuran 11 ba. Yawwa, to wannan shine ake kira a turance smart toll free line, wadda ko kwana kai kana magana da ICPC a wannan waya din ba wanda zai caje ka ko kabo, kuma ba dai ka kira a ce ba dauka ba. Ma'aikatanmu suna nan, kwana suke a wajen, suna canjin aiki, wannan yazo ya ini, wannan kuma yazo ya kwana. Saboda haka wannan waya da na kira lambar waya, duk wani dan Najeriya kuma ba dan Najeriya ba, in dai har yana cikin Najeriya ya kira wannan lambar ya yi korafi akan wani almundahana ko wani rashin gaskiya a ma'aikatu, in Allah ya da ICPC za ta dauki mataki. Sannan kuma akwai, muna da yanar gizonmu www.icpc.gov.ng. idan kuma mutum bai samu daman yin amfani da waɗannan kafofi ba, ya iya rubuta korafinsa kai tsaye zuwa hukumar ICPC, ko dai a headquarter nan Abuja ya zai bada, ko kuma a ofisoshinmu da ke jihohi. To kaji yadda abubuwan suke, amma alal hakika kamar yadda kace, muna karfafa gwiwa wa 'yan Najeriya, har ma da abokan Najeriya waɗanda suka shigo domin harkan kasuwanci daga ƙasashen waje, idan an cuce su ko kuma sun ga wani cuta da ya shafi ma'aikacin gwamnati ko kuma kamfanoni, muddin dai mutum ya amfani da matsayinsa na wato da aka bashi na amana ya cuci jama'a, to lallai a gaggauta kai mana korafi hukumar ICPC.
Malam Baba Ashir, to irin wannan korafi da ma'aikatan wuta suka rubuta kan injiniya Joseph Chiroma almajiri din nan, yanzu daga nan in kun samu irin wannan korafi, wani mataki kuke dauka ne?
Ba zan yi magana akan korafi kai tsaye ba, inda a gaskiya idan muka samu korafi na farko dai sirri ne, saboda ba ma san shi wanda aka yi korafi akan sa ya juya baya ya huce haushinsa akan wanda yake zaton cewa an yi shi ya yi korafin nan. To shi yasa dokanmu bata ba da dama mu yi tsokaci akan duk wani korafi da aka aiko mana ba.
Shirin ciki da gaskiya yana baiwa injiniya Chiroma damar shigowa don kare kansa. Hakanan shi ma ministan wuta na Najeriya, wanda takardar korafin ta tsufa a hannunsa, ya shigo shi ma don ya bayyana mana matsayarsa. Masu sauraro, sai a biyo mu mako mai zuwa don jin wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. A madadin abokin aiki na Nasiru Admiral Hikaya, daga nan Washington DC, ni Sarfi da Hashim Gumi ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma dalla a gaishe ka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin. Ƙarancin lokaci ba zai samu kawo muku labarai a takaici ba, a don haka sai an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taimaka min muka gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yako Makeri ke sallama da ku. Salamu alaikum.